بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna 13 ga watan Rabiul Thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 5 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 27 a cikin karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya wallafar al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama Ad-Dahawi Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Laji Quarters a nan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun shiga kan gaba ko lamba ta 67 inda malam yake mana bayani akan wato hukunce-hukunce da ya shafi yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai mu'amalanci waɗanda suka mutu da wasu laifuffuka na zunubai amma zunuban koma bayan shirka mun ji malam ya mana bayani cewa a ka'idar musulunci da tafiyar ahlus sunna a ka'idar ahlus sunna shine koda mutum ya mutu yana aikata wani babban laifi cikin kaba'irul dhunub to ba a kai shi wuta ballantana a dawwamar da shi a wuta in dai ya mutu akan tauhidi koda kuwa a ce ya mutu bai tuba ba wannan sai a bar shi yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya masa afwa in ya ga dama kuma ya yi mishi azaba saboda adalcinsa Allah ta'ala ya sa mu dace muna nan akan wannan gabar wanda insha Allah ta'ala za mu tashi daga inda muka tsaya satin da ya wuce kafin mu ci gaba da darasi akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa abokan da'awa Malam Usman Hamza Al-Bayan Kaduna wadda Allah ya wa mahaifin shi rasuwa wadda muna mika mishi ta'ziya kuma muna roƙon al'ummar wannan masallaci da wannan unguwa baki ɗaya mu sanya shi cikin addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya mishi rahama Allah ya saka makwancinsa Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yafe mishi kurakuran shi Allah ya yalwata masa kabarinsa Allah madaukakin sarki ya kauda kai game da kurakuran shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kabarinsa ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna abinda ya bari na zuriya a baya Allah ya musu albarka Allah madaukakin sarki ya sa su gama lafiya Allah madaukakin sarki ya alkinta masa bayansa mu ma kuma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya zamu tashi insha Allahu ta'ala inda malam yake cewa malam yana cigaba da mana bayani akan cewa duk wanda ya mutu cikin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imani da tauhidi koda ya mutu da wani zunubi wanda wannan zunubin bai kai shirka ba koma bayan shirka ne koda kuwa zunubin babba ne to yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama yayi masa afwa in ya ga dama yayi masa azaba idan Allah ya yi mishi afwa to wannan falala ce idan ya yi mishi azaba kuma adalci adalci ne daga Allah. To mallan yana cewa thumma yukhrijuhum wa in sha azabahum fi an-nari bi adlihi thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wa shafa'ati ash-shafi'in. Idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama yayi musu azaba da wuta saboda adalcinsa, sannan sai ya fitar da su daga wuta wato da rahamansa na ɗaya kenan, sannan kuma da ceton masu ceto min ahli ta'atihi cikin waɗanda suka yi mishi biyayya. Akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai karrama su ran tashin alkiyama da cewa za su yi ceto. Shi ceton da za a yi ran tashin kiyama karramawa ce ga su salihan bayi da za a ba su dama su yi ceto, daga kan annabawa zuwa waliyai, siddiƙai da sauran salihan bayi da suka bi dokokin Allah a duniya. Su kuma waɗanda za a ceta masu zunubi, ceton rahama ce gare su, tausayawa ce gare su. Saboda haka in an ce wane je ka yi ceto, to shi wanda aka ce ya yi ceton an karrama shi ne, shi kuma wanda aka ce a ceta shi kuma an masa rahama ne, an tausaya mishi ne, jin kai ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Thumma yab'athuhum ila jannatihi, sannan bayan ya wato ainifin bayan ya fitar da su daga wuta saboda rahamansa, sannan kuma sai ya kai su zuwa ga aljannansa. Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya fitar da su daga wuta to sai ya kai su zuwa ga aljannansa subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce zalika wa zalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi. Malam ya ce saboda hakan ya faru ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya jibanci lamuran waɗanda suka san shi, waɗanda suka san shi subhanahu wa ta'ala, kuma suka bi dokokinsa subhanahu wa ta'ala. To Allah subhanahu wa ta'ala zai jibanci lamuransu a nan duniya, kuma ya jibanci lamuransu in an tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Allah ya sanya mu cikinsu. Walam yaj'alhum fi daraini ka ahli nukratihi, wato a lahira da duniya da lahira Allah bai sanya waɗanda suka san shi ɗaya suke da waɗanda ba su san shi ba, ko a lahira Allah sai ya fifita tsakanin waɗannan sun san Allah waɗannan ba su san Allah ba, Allah sai ya fifita tsakaninsu. Ko a lahira ballantana a duniya akwai bambanci tsakanin wanda ya san Allah da wanda bai san Allah ba. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu. Allah ya ce shin da waɗanda suka san Allah da waɗanda ba su san Allah ba za su zama ɗaya ba? Za su zama ɗaya ba, ba za su taɓa zama ɗaya ba. Saboda haka malam ya ce alladhina khabu min hidayatihi, Allah bai sanya su su zama ɗaya da waɗanda ba su san Allah ba, waɗanda suka wato taɓe game da shiriyan Allah, ba su bi shiriyan da Allah ya saukar ba. Walam yanalu min wilayatihi, sannan ba su samu komai na soyayyar Allah da walintakan Allah subhanahu wa ta'ala ba. Allahumma ya waliyyal islami wa ahlihi, malam ya ce ya Allah majibincin musulunci da ma'abota musulunci, sabbitna alal islami hatta nalqaka bihi, Allah ka tabbatar da mu akan musulunci har mu haɗu da kai muna kan musulunci. To saboda haka wannan yana ƙara mana bayani, wannan gabar tana mana bayani akan kamar yadda muka ji aqidar ahlus sunna game da ahlul kaba'ir, waɗanda suka mutu suna kan wasu manya-manyan zunubai, suna kan manya-manyan laifuffuka. Aqidar ahlus sunna ita ce ana sanya su ne ƙarƙashin mashi'ar Allah, ƙarƙashin ganin daman Allah. In Allah ya ga dama yayi musu afuwa, in ya ga dama yayi musu azaba. Ahlus sunna a nan sun saba ma ɓangarori guda biyu ɓatattu. Ɓangaren farko su ne khawarijawa, su a aqidan khawarijawa duk abinda mutum yayi na zunubi, kana yin zunubi zaka fita a musulunci kuma ka dawo mu a wuta. Kaga kenan su a aqidar su waɗanda suke musulmai, to in ba annabawa kowa ba musulmi bane, dan ba wanda yake ma'azumi in ba annabawa ba, ba ma'azumi sai su. Sannan aqidan murji'awa su kuma murji'awa da jahmiyawa su aqidar su ita ce idan mutum ya aikata zunubi to sai su ce zai fito daga musulunci amma kuma bai shiga kafirci ba, saboda haka shi yana tsaye akan boda, shi ba musulmi ba, shi ba kafiri ba. To amma kuma sai suka yi wata tufka da warwara kuma suka ce kuma in an je lahira kuma in ya shiga wuta kuma kalli na fiha abada, amma dai shi ba musulmi, zai je lahira shi ba musulmi ba, shi ba kafiri ba, in ya shiga wuta kuma babu ranar fitowa. Kaga dai an koma can kenan, an ajiye shi cikin sahun kafirai. Din innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha, wadanda suke kafirai da mushrikai su ne masu dawwama a wuta. To aqidar ahlus sunna kuma shine tawassul, shine tawassubi. Aqidar ahlus sunna ita ce idan mutum ya aikata wani babban zunubi, kaba'irudh dhunub ko ma saghairudh dhunub, duk zunubin da mutum ya aikata sai ya mutu bai tuba ba, in ya tuba kafin ya mutu wannan da izinin Allah, Allah ya yafe mishi. Amma in ya mutu bai tuba ba, to ana sa shi karkashin bashi'ar Allah. Sai aka samu mutum ya mutu yana shan giya, mutum ya mutu yana zina, mutum ya mutu yana shan sigari, ba za ka zo kai tsaye ka ce ai wani kan yayi mummunan karshe kai shi wuta ba, a'a, yanzu yana karkashin bashi'ar Allah, tunda abin da ya mutu a kai din ba shirka bace, ba kafirci bane, to yanzu yana karkashin ganin daman Allah ne. Allah shike da iko yanzu, in ya ga dama ya yafe mishi, in ya ga dama ya yi mishi azaba, in ya yafe mishi falala ce, in ya yi mishi azaba adalci ne. Muna fahimta ku? Kowanne ɗaya Allah ya yi mishi ya yi daidai, in ya yi mishi rahama ya zama adalci ne Allah, in kuma ya yi mishi azaba, in ya yi mishi rahama falala ne, in ya yi mishi azaba adalci ne. Don dama duk wanda Allah ya ce zai mishi mu'amala ta adalci to ba zai sha ba. Adalci tsakaninka da Allah kuma shine tit for tat, abika bomba to bomba, ba daga kafa, duk abin da kai a saka maka da shi, duk abin da kai a saka maka da shi, to ba wanda zai sha. Amma mu'amala Allah ya ma mutum mu'amala ta falala, shine mutum zai tsallake. Falala kuma ita ce wanda kai ba daidai ba a yafe shi, wanda kai mai kyau a ninka maka shi, wannan shine falala. Amma in dai adalci ne, tasbihin ka daya ladansa daya, ashal din ka daya ladansa daya, azunubin sa daya, duk abin da kai a rubuta, duk abin da kai a rubuta, ba wanda zai tsallake, ba wanda zai tsallake. Saboda ka in adalci za a yi maka, za a yi maka adalci, to duk abin da kai in lada ya shiga littafin ka ba gogewa, in zunubi ya shiga ba gogewa, ya shiga kenan. Kaga ko akai wannan adalci, ai ba wanda zai tsallake, babu wanda zai sha. To shi yasa sai dai ka roki Allah ya hada ka da falalansa, amma ba adalcinsa ba. Adalcin Allah ba za ka tsallake ba. Ai, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa misali matun a nan duniya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, babu wani abun da zai same ku na musiba face fa bima kasabat aydikum, face ya same ku ne sanadiyar abinda hannunku ya aikata. Duk abinda ya same ku to laifinku ne ya jawo. Hasali ma sai Allah ya ce wa ya'fu an kathir, Allah yana yin afuwa akan da yawa daga cikin laifukan ku, kenan yan kadan ne Allah yake kama ku da shi, sauran kuma ya yafe. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira. Allah ya ce inda a ce Allah zai kama mutane da abin da suke aikatawa, a ce duk zunubin da ka aikata Allah ya kama ka da shi, Allah ya ce ma taraka 'ala dhahriha min dabba, da yanzu babu wani halitta mai motsi a bayan ƙasa, da ba wata halitta wadda za ta motsa a bayan ƙasa. Allah ya ce walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, sai dai Allah yana jinkirta wa mutane ne zuwa lokaci wanda yake sananne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa ya buga misali ya ce wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam, na daga cikin ayoyi da alamomin da za su nuna maka Allah Allah ne shine aljawari fil bahri kal a'lam, shine
jiragen ruwa da suke tafiya a kan ruwa yadda ka san manya-manyan duwatsu.
Kai yanzu a mutum in ka shige cikin ruwan sai ka nitse, ita kuma jirgin ruwan da tafi ka nauyi sai ta ɗebo kaya ta yi tafiyan wata uku a cikin ruwan kuma ba ta nitse ba. Kaga wannan ai alama ce, aya ce daga cikin ayoyin Allah. Allah ya ce in yasha yuskinir riha, in Allah ya ga dama sai an yi lodi an cika jirgin ruwan da kaya ta isa tsakiyar teku sai ya kame iskansa, ta ina jirgin zai motsa. Ya ce fa yazlalna rawakida ala zahrihi, dole sai dai jirgin ya tsaya a kafe a cikin ruwan. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur, Allah ya ce lallai tabbas a cikin haka akwai alamomi da ayoyi da za su nuna maka Allah Allah ne ga dukkanin mai haƙuri mai godiya ga Allah. Allah ya ce auyu biquhunna bima kasabu, in Allah ya ga dama sai an shiga cikin ruwan an loda kaya an loda fasinjoji, Allah sai ya nitsar da su a cikin ruwan saboda laifin da suka aikata. Allah ya ce amma wa yafu an kafi, Allah yana afuwa akan da yawa daga cikin laifukan ku ne shi yasa da yawan laifukan ku Allah yana yafewa. Kaga kenan ashe tun anan duniya in Allah zai ma mutane mu'amalar adalci to ba za ka yi labari ba, tun anan duniya ba za ka yi labari ba, ba za ka yi labari ba. Ballantana ma mu yanzu misali mu wannan al'ummar tamu ai mu ne asalin wanda muke cikin falalan Allah. Yanzu in ka dauki duk wani irin zunubin da aka taba yi a duniya Allah ya halakar da al'umma su kutum da guda saboda wannan zunubin, babu wanda yanzu ba a yi har da kari har da cigaba. Tunda in bacin falalan Allah kowane zunubi daya ya kai a kifar da al'umma akai. An halaka mutanen Annabi Shu'aibu saboda tauye mudu da fashi da makami, yanzu ba ana yi ko ba yi? Ana yi. An halaka mutanen Annabi Lutu saboda me? Saboda luwadi, yanzu ba? Kaga har yanzu masu luwadi kamar ai har kungiyoyi suke da shi da ofisoshinsu da lauyoyinsu da komai nasu. To akan zallan wannan ya kai a ce an kifa al'umma, an dirkaki al'umma gaba daya. Amma saboda falalan Allah muke rayuwa a bayan ƙasa. Eh, yasa Allah ya ce inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, Allah shine ya rike sama da ƙasa saboda kar su kauce su gushe daga inda Allah ya aje su. Allah ya ce wala in zalata, in suka rikice sama ta rikito ƙasa ta burma, in amsakahuma min ahadin min ba'dihi, ba wanda ya isa ya rike su in ba Allah ba. Kamar wani ne da ya ce to Allah me yasa baka bari saman ta rikito ƙasan ta burma baya ana saba maka, sai ce innahu kana haliman ghafura, saboda shi Allah mai haƙuri ne shi sannan mai gafara ne shi. Haƙurin Allah da gafaran Allah shi yasa ya bari akan ƙasansa ake taka ƙasan ana ce Allah uku ne, akanta ake takawa ana ce komai Allah ne, akanta ake takawa ana zinace-zinace, akan ƙasan ake fasawa a gina gidan gala a gina gidan gidajen karuwai, ai duka wannan zunuban da ake yi. Allah ya ce Allah mai haƙuri ne shi, Allah mai gafara ne shi. In bacin haka da ƙasa ta burma sama ta rikito, innahu kana haliman ghafura. To kaga kuma ballantana a lahira. Wannan kuma yana nuna mana a duk yadda zunubin mutum ya kai to ba a so ya ɗebe tsammani daga rahmar Allah. Allah yana cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim, ce da su ya ku bayina waɗanda kuka zalunci kawunanku, kuka yi ta zunubai, kuka yi taimaka wunanku keta kuna saba ma Allah, la taqnatu min rahmatillah, kar ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubai duka, duk wani zunubin da ka sani har da kaza eh Allah ya ce yana yafe shi. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai. Ya za a yi a samu gafaran Allah? Allah ya ce wa anibu ila rabbikum, ku dawo ku danna ribas ku juyo ku dawo zuwa ga ubangijinku, wa aslimu lahu, ku sallama ma Allah,
saboda min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tunsarun, tun gabanin azaba bata zo muku ba ku rasa mai taimakon ku. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ne gafara ne shi. To shi yasa malam ya nuna mana anan duk wanda ya mutu cikin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koda ya mutu da manya-manyan laifuffuka to ba a cewa shi dan wuta ne, ba za ka ce shi dan wuta bane. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna. A aqidar ahlus sunna ba a kai mutum aljanna koda ya mutu akan aikin biyayya. Yanzu malam Jafar Allah ya mishi rahama an kashe shi yana sallah, ga sallan asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi girman ibadan da Allah ya fi so sallan asuba a cikin jami'i ranar juma'a. Gashi kuma ya dace da ranar juma'a, manzo Allah yace duk wanda ya mutu ran juma'a ko da ran juma'a Allah zai kubutar da shi daga fitinan kabari, sannan kuma kashe shi aka yi bisa zalunci. Amma yanzu bala ka zo ka ce mallan Jafar ka ai aljanna ta su ci, sai dai kyakkyawan me zato, sai dai kyakkyawan zato. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna. To ballantana wanda shi kuma in tafiyarsa ta yi tafiya ma shi bayan shi ya ba ma kanshi shan kwana ma har raba mu wasu yake yi. Aljannan ta Allah ce, amma shehunai ne ke rabawa. Kai jama'a, ka Allah kyauta. Aljannan ta Allah ce, amma wasu ne a bayan kasa ke rabawa. Kuma shi zunubi daga cikin baiwar da Allah ya yi ma, tausayin da Allah ya yi ma masu zunubi shi ne da ya rike ƙofar tuba a hannunsa, bai sake a hannun wani ba. Da ya rike ƙofar tuba a hannunsa, bai sake a hannun wani ba. Idan ɗan bid'a yanzu ya tuba ya dawo sunna, Allah sai ya karɓe shi. Idan kafiri ya tuba ya dawo musulunci, Allah sai ya karɓe shi. In ƙofar tuba a hannun wani yake, ƙofar tuba tana hannun wani, to in a hannun ahlus sunna take, shi zai ce to bari in rike iya ahlus sunna da suka yi kyauta suka yi zunubai in yafe musu, amma ɗan bid'a ko ka tuba bari in karɓa ba. Amma Allah sai ya rike a hannunsa. In a hannun ɗan bid'a yake to dama zai ce nasu ne, ba a ba su a hannunsu ba ma sun raba, ina kuma ga an ba su a hannunsu. Ai ma Allah shi shigi. Akwai wanda nake ganin shi ya zo daga Morocco ne in ban manta ba, wajen wancan mashirmancin Alkarmawi. Ga Alkarmawi a zaune a gefe, shi kuma yana zaune akan kujera, yana faɗa da Larabci, wani yana fassarawa. Sai shi sharifi ne, duk waɗanda suka zo wannan zawiyan Sheikh Muhammad Nasib an yafe musu zunubansu duka. Shi kuma Alkarmawi hadda shafa fuska, alhamdulillah. Wai an yafe musu. Wannan wata tatsuniya ce fa da ake tafiya a kai. Yadda suke tafiya a kai kawai shi ne, yadda nake zaune a nan kawai in sai in raba ku biyu, sai in ce daga nan zuwa nan na yafe muku, daga nan zuwa nan ku kuma sai sati mai zuwa. Saboda haka su waɗanda suke daga nan zuwa nan za su tashi yau cikin farin ciki da fara'a. Saboda haka su an jima ba ya shi sallar azhar ba. Su kuma ƴan nan zuwa nan akwai tashin hankali. Kage wannan tatsuniya ce. Wannan tatsuniya ce. Allah kyauta. Daga cikin abin da mutum zai rike ya bata a duniya shine ya wucar da ƴan adam matsayin da Allah ya ajiye su. Ya wucar da su matsayin da Allah ya ajiye su. Shi yasa nake yawan maimaita ma ƴan uwa ahlus sunna. Yana daga cikin abubuwan da ahlus sunna suke kokarin shigo da shi na kurakurai. Na'am, soyayya ce, kauna ce da Allah ya sa ta malamai a zukatan mutane. Amma yanzu misali malami zai zo ya yi wa'azi, wani na daga can bayan can, kusan mutum 100 kaza tsakaninsa da malam, amma ya dage shi ma wai sai ya tura dole wai damuwansa hannunsa ya taba hannun malam yana so su gaisa da shi. Wannan ba manhaji mai kyau bane. A zo a yi musafaha wannan abu ne mai kyau, amma ka ɗauka cewa shi malam wani na daban ne, gaisawa da shi wani na daban ne, wannan ba manhaji mai kyau bane.
Na'am, in an hadu ayi musafaha kana kusa da shi yi masa sallama ya mika maka hannu ka mika mishi hannu kai amma kana daga can ka dage wannan kuskure ne wannan kuskure ne eh ba daidai bane ya kamata ahlus sunna su dauki alaka kan wannan domin wani a wajen sa gani yake yi mika kawai hannun sa ya shafi hannun malam to yana jin wannan wata wato extraordinary daraja ce wannan yana dauka cewa wata daraja ce ta musamman special da ya samu yau shi ya samu albarka ba daidai bane wannan ba daidai bane ya kamata mu dauki gyara akan shi daga cikin inda yan bid'a suka bata kenan eh shine taqdisul ashkhas farkake shehunnai farkake mutane in ya dan mika wa maulansa hannu an gaisa to shikenan sai ya shafe hannun da jikin sa yana ganin a shi ka ai yau ya tsallake saboda ya gaisa da maulana ya gaisa da maulana akwai wani da muka taba gamuwa da shi a hanya a mota daga Kaduna shi zai tawo Gombe ni kuma zan tawo Bauchi sai yake ce mun amma dai kullun ina zuwa diban albarka a gidan Shehu eh sai ce masa to ai ni shehin ma ban yaddaina da albarkan maballantana ya bani albarkan ma ban yadda akwai a wajen shi maballantana har in je karbuwa ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'u wallahi da aka tsaya a mota za a yi sallah da yazo ya ga ni je a gaba a wajen sallah wallahi yace wallahi bari bi ni sallah ba sai da muka dawo mota yace masa me yasa kace baraka bi ni sallah ba ya da ayi bi wanda bai da albarkan shehu sallah wallahi akai cin wanda bai da albarkan shehu she bi wanda bai da albarkan shehu sallah ina ai wannan zama a motan ba ji yake kaman kaya na ta kansa ya matsu ayi mu rabu da shi yana ganin wani babban zunubi ne ka wuce kai kullun kana wuce kofar gidan shehi amma baka je ka diba albarka wajen sa bace ni shi karan kanshi ban yadda yana da albarkan ba ballantana ya bani albarka kai mu a wajen Allah muke nema Allah shike bada albarka ba wani wanda zai baka albarka in ba Allah ba eh duk wanda zai sa maka albarka yayin da yace Allah ya maka albarka yayin da yace Allah ya maka albarka amma ba wai shi ya maka albarka ba babu wanda yake da shi ba wanda yake da shi to in dai ku Allah ne zai maka albarka wallahi je ka kama iyayen ka kawai suke barakallahu fika guda dai in mahaifiyarka ta fada wallahi in zaka shekara 500 a duniya wannan barakallahu fika na mahaifiya daya wallahi ya ishe ka shehu ne dai aikin banza ne duk shirme ne da damuwa duk shirme ne kaga mutum bai kyautata ba iyayensa ba ya ji ya kama wani shehi yana tsarkake shi akwai wani almajiri da taba zuwa muna nan bakin titin nan mai gyaran takalmi aka yi same mu muna dan zaune haka to lalaga da muka ga haka dan almajiri ne to wasu suna dan tsokanin shi akan dariƙa da sauransu sai nace mishi idan ka kwana a gidan shehi a farko me kuke fara yin gunta shi sai da aje a gaida shehi in bai samu ga in ba a samu ganin shi ba a gaida kalifansa eh yace masa to da sallan asuba da gaida shehi wanne ne a gaba wallahi sai yace na sashi a rudani wallahi haka yace an sashi a rudani ya kasa gane da sallan asuba da gaishe da shehi wanne ne a gaba wallahi haka yace an sashi a rudani eh shi yanzu ya kasa gane da wanda ya salla da wanda ya gaida shi wanne ne a gaba shi ya kasa ganewa kai jama'a ba tsoron Allah ciki eh
Wallahi kana da ma da yake ya san ni ba na fakan so da yake san ni ba kawai sai fara wa haka. Duk abin da dai in an ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kai kuwa. Kace. Ni tun daga ranar da na ambara shi. Ni ce wallahi ba za ka sake yi magana ba wallahi. Ka zama kana. Ai ba wallahi. Na so a tana da. Ka. Kuma ta kaza. Kuma ta kaza. Ka. Kuma ta kaza. 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 Kuma
ai to to su sai ma sai ma to ka san wannan tsarkake shi hunnan shine tushen aqidan da suke tafiya akai kuma shine abin da aka fadi a cikin jawahirul ma'ani cewa wai wani muridi ne ya tambayi shehinsa afwan shehi ne yake gwada imanin muridi sai ya ce wa muridin yanzu idan shehinka ya aike ka sai ka zo wucewa kaga ana sallan jami'i wanne zaka yi sai muridin ya ce zan wuce in je in sauke umarnin shehi sai shi shehin ya ce imaninka ya cika ahsanta ka kyauta yana nan a cikin jawahirul ma'ani eh ko jiya da mun kai karatu na karanta shi idan shehi ya aike ka sai ka je kaga ana sallan jami'i to ko da wasa kar ka kuskura ka ce bari ka shiga kai sallah maza ka je ka sauke umarnin shehi tukunna kamun ka dawo ka zo kai sallah gaba da Allah mana ina ga umarnin Allah ga umarnin shehi ka an cika kaddamar da shehi ka yana gaba da Allah kenan ai yana gaba da Allah yanzu aka ce ga aikin aboki ga aikin baba sai aka ce ka kaddamar da na babanka ba dan baban na gaba da aboki ba kenan dan aka ce maka ga na shehi ga na Allah sai aka ce ka je ka fara yin na shehi kaga ga shehi na gaba da Allah kenan eh shehi kan gai ka ai aljanna tana hannun sa ba in ya ga dama yafi ma kai da dangin ku duka eh wannan magana ne wadda yana nan a cikin jawahirul ma'ani kuma maganganu ne wadda yake a wajen su aqidar da suke tafiya akai shine shi Shehu Tijjani da shi da kalifofinsa duk wanda ya gansu ko ya so su to ya shiga aljanna wannan aka ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannati al-khuldi bila buhtani haka nan in ya ce duk wanda ya ganni ko ya so ni to yana cikin aljannan dawwama ba shakka ba kokonto ba ƙarya bace wannan magana yace in annani khalifatu tijani saboda ni khalifan tijani ne saboda haka duk wanda ya so shehi ko ya ganshi to dan aljanna ne shi haka nan in ya mutu khalifan sa haka nan in ya mutu khalifan sa eh yayi kwace mu wanda ya aljanna ne Allah ya gina aljannan sa shehi ya kwace kage yanzu kai da Allah ya hasa kirjinka kai da kake mukallan kisoshi kallan nonsense shi wani a wajensa hujja ce ya rike ne karfi addini ne wani shi a tunaninsa in ka kafirce ma wannan wuta zaka tafi yana ganin ya rike addini ne saboda a rubuce ki a cikin littafi duk abin da ake faɗi nan ba shi faɗi bane yana nan a rubuce a littafi ina na rubuta ni tabi a yakutatul farida sun yi bayani cewa duk ranar litinin da ranar juma'a in yas yana shiga gaba annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'iku guda bakwai suna bin shi a baya me aikin annabi da wannan mala'ikun shine wai sakatarori suke ma in yas shine duk wanda ya kalle shi to sai su rubuta sunansa a wani takarda na zinari in an je lahira wannan za a miƙa a ce duk wanda sunan sa yake wannan takardar dan aljanna ne shi yace kuma wannan falalan yace ta yi na so ta hanyar gado ga kowane khalifa duk wani khalifan Tijjaniya to yana da wannan matsayi to kuwa kaga ai in dai wannan matsayin ya tabbata da yawan mu ƴan baucikan ai ya ci a ce tintintintin mun tafi aljanna ai dai ummu ɗan baucikan ai ya tace mun tafi aljanna saboda dai ko dai a coincident za dai kai clear da wancan bawan Allah so ai ya kamata a ce mu tuntuni mun wuce ai to dan me mun kuma ake kai mu wuta dan me ake kai mu wuta ai sai ya ce o ikon Allah kaga duk sakin shehu nan da suke amma falalan shehu duk da haka dai su ƴan aljanna ne ya ce mu yan aljanna ne to ne ita ce aqidan da suke tafiya akai kuma ita ce aqidan da Shehu Tijjani ya gina akai cewa duk wanda ya ki shi shi Shehu Tijjani ko ya zage shi ya mutu bai tuba ba zai mutu kafiri sai mutu ba imani wannan magana tana cin jawahirul ma'ani tana cin yaqutatul farida a ƙarshen yaqutatul farida sun yi bayani ma in ka mutu akan musulunci babban ni'ima ce amma ni'iman ba za ta cika ba sai ka samu izini daga Ahmadu Tijjani ko ta hanyar wasila ta hanyar wani kalifansa ka mutu a musulmi Allah ba zai karbe ka ba sai ka samu shaida daga Shehu Tijjani ko daga kalifansa saboda ka mutuwanka akan musulunci a banza inda Shehu Tijjani bai san da kai ba ko kalifansa bai san da kai ba mutuwanka a musulunci a banza to shi yasa zaka ga mafiya yawa addinin yakan ginu ne akan ihu da hayaniya da zage-zage da sauransu ba hujja kwakwara babu hujja shi yasa ba ya dauko yanzu matsalan da su suke samu shine su mabiyan da suke kasa ba a so su dinga yin karatu saboda in suka yi karatu za su gane cewa ba daidai ake nuna musu ba shi yasa duk abin da aka yi na karatu in an zo an kawo aya da hadisi su kuma sai su barke da hayaniya da ihu yanzu kamar misali kaga ai akan wannan kadiyar da ake ta yi kwanan nan misali Malam Ahmad Tijjani Guduntum yayi lecture ya warware duk abin da yake na iskali su ma waɗannan shashashin sai suka ce za su yi lecture mun dauka cewa abin da ya faɗi na ilimi da ayoyi da hadisai ne za su warware wai da suka zauna sai wannan ya ce wai hadisan ba akan su zai yi magana ba sai fara magana wai akan taba glass wai yana wa'azi yana taba glass wannan ce nima dan ban aran glass din ka nima an taba man sagir hadisi aka karanto to ka warware hadisin ina ruwanka da taba glass ai abinda suka yi irin abinda kafiran makka suka yi ne da suka rasa hujjar da zasu soki annabi da shi sai suka ce wai mali hadal rasul ya akulu ta'am suka ce to ya da ai kana manzo kuma ka ci abinci saboda in dai abadin hujja ne ya kure su to sai suka dawo to dan me yasa kake cin abinci to irin abinda waɗannan suke yi kenan a babin hujja an take musu totul an makare su da bango to sai suka koma wai yana karatu yana taba glass to wannan me ya shafe shi da hujjar da ake ana maganar qur'ani da hadisi me ya shafe shi da wannan ai akwai wanda yace wai shi wai nasiha ma da yake Malam Ahmad Tijjani Guduntum wai dai na sa sababbin kaya wai ya bar musu wai yanzu sa sababbin kaya nasu ne to kana nan kai fakiri da kai baka da kudin sa sababbin shaddoji shikenan shi kuma Allah ya bashi saboda kai baka so sai kada ya sa abun ya tashi daga matsalan karatu kenan ya koma hasada ne to ai matsalansa da shikenan kuma ni abin da ke ban mamaki ma shine ai kafin Malam Lawan Tirayon kafin Malam Ahmad Tijjani Guduntum ai ina ba hoto da yake wani ne yake musu hawan kawara irin yadda ya ga dama irin baffa hoturu amma waye a cikinsu ya taba tsayawa ya ce zai masa raddi saboda na farko shi sun san a karatu ba sawan wasansu ba ne na biyu kuma wai karan bana maganin zoman bana sun riga sun san da cewa duk wata irin kalma da suke ganin za su iya faɗi na rashin mutunci to shi malam baffa hoturu zai iya faɗan gaba da haka ƙarshen ƙurewansu to shi kuma zai iya wucewa to shi yasa ba su taron shi shi kuma daga cikin matsalar da yake ba shi ne wani lokacin ya tashi raddin sai da larabci su kuma ba su iya ba shi ya tashi raddin sai da larabci to su kuma ba su iya ba to ƙarshe dai a barke da zagi shi kuma wannan wai ya zo ya yi zagi dama abinda aka tarbiyantar da shi akai kenan kuma wallahi irin wannan shi wannan wali mai singilitin wallahi ina gaya muku in za ka tattauna da 'yan ɗariƙa goma wallahi takwas za su ce maka mahaukaci ne takwas za su ce maka bai da hankali lokacin da ya magana akan salatul fati ai Malam Jamil Waziri ya yi bayani cewa sun kai takardar shari'a commission suna so a haɗa musu muƙabala da shi aka ce aku bari a kira malaminsa ya masa nasiha saboda ya yi hatsari ya buga kansa kuma ya ji maganar kuma bai musa ba ya nuna ya yadda kenan ya yi hatsari ya buga kanshi to wanda ya hatsari ya buga kanshi kan ai ba mamu ba abun mamaki bane din yayi wannan hauka da hayaniyar da yake. Kuma abun da zaka dauka shine ya ai yayi bayani cewa lokacin suna yara baban sa yana rubuta musu na hawul wadi juzu in barko suna sha. To na hawul wadi dan Allah su shan mu Aliyu wallatan me falala a cikin na hawul wadi da ya rubuta maka sha. To wanda wannan dattin tawadan ya dinga shiga kwakwalwan sa kan ai ba abun mamaki bane din yayi da abun dai. Na'am.
Sun fice mu kudi da fasara.
To ai shi su abun da suke tafiya akai gun akwai asalin wani tufka da warwara akan maganar su suna kareta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an ce Allah yana saukowa zuwa saman farko kowane karshen dare his ce to a wandaran daren Najeriya ko na China ko na Saudiya to sai su auna da hankali idan hankalin su bai ba su daidai ba sai su yadda hadisin idan an karanto maganar shehunnai kuma sai a ce wai hankalinka bai gane ba amma ka yadda a haka saboda kan maganar annabi in hankalinka bai gane ba ka yadda shi maganar shehunnai hankalinka bai gane ba a rufa amma ka yadda a haka so shi na annabi in ba hankalin wato shi shehi ya fi annabi hankali saboda ka akwai maganan da shehi zai yi hankalinka ba zai iya dauka ba amma maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indai hankalinka bai dauka ba to ka yadda shi kaga wannan yanzu ya nuna shi shehi yana gaba da annabi kenan shehi yafi annabi hankali kenan eh saboda ka su kirkiri kare da su jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam su jingina ma Allah subhanahu wataala abubuwan sun zaka ga hujjojin su duka hujjoji ne wanda yake na tufka da warwara eh yanzu misali akwai wannan daya shashashen shi ma dan gidan Ado Musa yake jin sa wannan jahilin yaron wai yana maganan wai wai shi a wajen sa shi ba zai yi ya ce ma Allah alim kuma ya ce ma Ibn Taymiyyah alim ba saboda kan indai Allah mai ilimi ne to Ibn Taymiyyah jahili ne indai Allah mai ilimi ne to Ibn Baz da Albani da Ja'far da Sani rijiyar lemu jahilai ne saboda shi ba zai shirka ba ba zai dauki sifan Allah to abin da ya kasa ganewa shine ai da ka tashi buga misali ai da ubanka Ado Musa ya kamata ka buga misali ai da Ado Musa ya kamata ka buga misali ko shi din sa'an Allah ne shi Allah alim Ado Musa alim ai ya kamata ka buga misali ne da uban da ya haife ka shi Ado Musa wanda yake mishi kallon malami sai ka ce a babba zai yi a kira Allah alim a kira ubana alim ba saboda haka Allah mai ilimi ne Ado Musa jahili ne sai ka buga misali da Shehu Tijjani in dai ba Shehu Tijjani sai Allah bane to sai ka ce Shehu Tijjani alim Allah alim Shehu Tijjani fa jahili sai ka buga misali da su amma me yasa zaka tsallake ka buga misali da wasu gana kanan wanda ake kiran su malamai ai abin da ya kamata ka ce shine tunda har Allah alim ne to in yas fa jahili ne kama ka yadda Allah alim ne in yas alim ne ka yadda Allah alim ne Tijjani alim ne ka yadda Allah alim ne shi ubanka Ado Musa alim ne amma baka yadda Allah alim ne Ibn Taymiyyah alim ba wai ba za ka yi shirka ba to da su waɗancan kayi ma Allah shirka da su kenan su waɗancan kayi ma Allah tarayya da su kenan jahilcin da ya kasa ganewa shine idan har kiran wani da suna alim shirka ne to ya zargi annabi Yusuf da shirka saboda annabi Yusuf me yace qala ja'alni ala khaza'inil ard sai yace inni hafizun alim kaga Allah ai sunan shi hafiz ne sunan Allah alim ne amma annabi Yusuf yace inni hafizun alim Allah da kansa ma yace wabashsharnahu bi ghulamin alim Allah yana magana akan annabi Yaqub yace wa innahu lazu ilmin lima allamna annabi Yaqub mai ilimi ne amma bisa ga abin da muka bashi da ya gaba yace kai wa fawqa kulli dhi ilmin alim ko saman kowani mai ilimi akwai wani mai ilimi har aje gaban Allah wanda shine a alam kenan ishara ce zuwa ga cewa siffa ce ta Allah siffar ilimi amma yana san marma bayinsa wani abu cikin ilimin sa dan Allah yace wa ma utitum minal ilmi illa qalila ba a baku komai na ilimi ba sai dan kadan ashe kenan Allah yana ba mu bayinsa ilimi Allah yana ba mu bayinsa ilimi illa iyaka ilimin Allah da ilimin bayi iri ɗaya ne
ba iri ɗaya bane. A cikin ɗan kaɗan ɗin da aka saukar a duniya, duka gama tumbatsan ka ilimi, ba za ka shanye ɗaya bisa goma ilimin duniya ba. A cikin wanda aka saukar ɗin, to ballantana kuma wanda yake wajen Allah. Balle wanda yake wajen Allah. Saboda haka siffan Allah, kamar Allah ne ya ce ma kansa sami'an basira, sai ya ce ma ɗan Adam shi ma sami'an basira. Allah ya ce yana ji yana gani, ɗan Adam yana ji yana gani. Amma ka isa ka ce ka yi tarayya da Allah wajen ji da gani? Ai, ka san ba iri ɗaya bane. Amma wai saboda jahilci da toshewar ƙwaƙwalwa, wai aka wai wannan magana, wai su yake wai tunzir alusuna, wai dan ya wai ya ce ma Ibn Taymiyyah jahili. Har wai radda yake wa Malam Idris Abdul Aziz, Allah ya mishi rahama. Wai saboda wai wai an ce wai Malam Idris yana magana akan Maulidi. Sai wani ya ce ai Ibn Taymiyyah ya ce wai ƴan Maulidi za su iya samun lada saboda kyakkyawan niyyarsu. Sai Malam Idris ya ce Ibn Taymiyyah ya ce huwa shi. Waye shi tun a can din, waye aiko shi? Ya ce maganan da ya faɗa anan son zuciyarsa ya faɗa, don haka mun bar masa kayansa. To shi wannan wai abun suka ne, saboda jahili ne shi. Ya ɗauka yadda tafiyan sunna take irin tafiyan sufaye ne, duk abin da shehi ya faɗa kawai sallama masa ake. Mu Ibn Taymiyyah a wajenmu, wallahi kasashe ne shi. Malami ne kawai shi irin sauran malamai, yana daidai yana kuskure. Inda ya daidai, Ibn Taymiyyah ya ce za su samu lada, manzo Allah kuma ya ce kullu bid'atin dalala, sai mu zaɓi Ibn Taymiyyah bar manzo Allah? Ya zami haka. Ai, Ibn Taymiyyah ne za mu watsar masa da maganarsa, mu ce Allah ya masa rahama, mu riƙe maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mu tafi akan cewa ƴan maulidi suna da kyakkyawan niyya akan san manzo Allah, amma kuma sun yi bid'a, daga suna kan ɓata. Kullu bid'atin dalala, maganar da Ibn Taymiyyah ya faɗa, in ya faɗa Allah ya yafe mishi, Allah ya yafe masa, shikenan. To wannan fa ita ce tafiyan sunna. To amma shi da yake wato ƙwaƙwalwar tasa a toshe take, wai sai ɗauka wai wannan suka ce, wai wannan maganar da sai ɗauka wai raddi ne, saboda mahaukaci ne, ya ɗauka wai raddi ne, bai san cewa ƙara fitowa da aqidar sunna yayi ba. Ya nuna aqidar sunna ita ce aqidar gaskiya wadda take gabatar da maganar Allah da manzansa akan kowa. Ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, Allah ya ce kar ku shiga gaban Allah da manzansa, kar ku gabatar da ku yi ma Allah da manzansa shishigi, kar ku gabatar da maganganun kowa akan maganganun Allah da manzansa. Wannan ita ce tafiyar ahlus sunna. Duk wanda yayi magana to sai a daura ta akan mizanin shari'a, in ta dace ai aiki da ita, in bata dace ba aje mishi kayan shi, khalas. Saboda kai Ibn Taymiyyah sai ya faɗi magana, sai muka duba Qur'ani da sunna, muka ga maganar ba hujja, sai muka ce Ibn Taymiyyah Allah ya maka rahama, amma maganar ka mun jefar maka kayanka, shikenan. Na'am. Wanda zai halaka ya halaka bisa hujja, wanda zai tsire ya tsire bisa hujja, shi ne amfanin bayani. Saboda ai matsalar ita ce akwai wadda shi an ruɗe shi ne da sunan cewa tafiyar ta yi ne akan son manzo Allah da salati da istighfari, kaga kuma wannan addini ai abu ne mai kyau. To sai aka ruɗe shi da wannan, sai tafi akan haka, bayan kuma bai san cewa ana bautar da shi ne ga wasu Allah ba. Saboda haka ya koma ne ya zama bayin wasu, koma bayan wa, koma bayan Allahn da shine ya halice shi, amma bai sani ba. So wannan shi su kuma malaman nasu ba sa wayar musu da kai, hasali ba su barin su yi karatu,
in an yi karatun ba su barin su su fahimta. Yanzu idan yanzu ka dauki kaman karatun da Malam Tijjani gurin tun yayi, na tabbatar wallahi ko Iblis ne ji wannan karatun ya gane inda aka dosa, ko Iblis ne ji wannan karatun. Amma shi yasa suka yi ta yar kwana-kwana ba bata lokaci, ba bata lokaci, saboda a cikin su waɗanda aka fara jan su maza-maza ayi a jawo da su. To amma da suka zauna maimakon su yi martani akan asalin tsuran karatun, sai suka sa karatun a gefe. Ana fara zama shi wancan dan hayaniya, ana fara zama abin da yace hadisan ba akan su dami magana ba, sai tura shi gefe. Ma'ana ba hadisan ne damuwansu ba, damuwansa shine kar a kwashe musu jama'a, shine damuwan shi kar a kwashe musu jama'a. To shi yasa kawai sai aka buzo aka yi hayaniya, aka yi hauragi, aka yi aka ce gurin tun din ma ba malami bane. Daga ce ma wai ba malami bane. To manzo Allah ma da yazo da manzancin kafirai sun ce ba manzan gaskiya bane shi. Sun ce ba manzan gaskiya bane shi. Ya fara wai wai na rantsi da Allah na rubuta masa rabin shafi ba wasali in ya karanta. Wallahi ya zama malami na. Kaga da kikin yaro da ayoyin Qur'ani ba iya karantawa da kyau. Ayoyin Al-Qur'ani ba ya iya karantawa da kyau, wai ana maganar karatu yana sa baki shi ba. Ayoyin Qur'ani duk wanda ka dauka a cikin su sai kaga in yazo karanta ayoyin Qur'ani sai kaji yanda yake wulakanta Qur'ani. Ayoyin Qur'ani ba su iya karantawa da kyau ba. To ba zai taso aya gaba tiryan-tiryan ya kai ta ƙarshe ba, babu. Akwai sun da yanzu shi da Ramadan wai yana raddi akan shan rubutu, ga littafi a gaban shi wai yana karanta aya, wai yana ce waƙila ya ardubu la'ima aki wa ya sama uqli'i. Ga Qur'anin ga littafi ba gaban sa yana karanta wai wa ya sama uqli'i. Ce a wata ruwa da karanta wa ya sama uqli'i, hatta a warshin wa ya sama uqli'i ne, hatta a warshin warshin da yan dariƙa suke cewa suna yi din ya nuna dan yin gari ne kawai, karatun Allah ma baka je kai ba. Baka iya karatun Qur'ani ba, amma kuma wai shi ma wai malami ne shi. Wai shi ma wai malami ne shi, shi ma wai mai fatawa ne shi. Kuma wallahi kaga, wallahi bishara ce ga Ahlus Sunna, in dai waɗannan su ne malamai a ɗarika, wallahi ɗarika ta mutu. In dai waɗannan su ne malamai, wallahi ɗarika ta mutu. Ɗarika ta mutu. Ai
kaga shi yana da matsayin Allah ne, amma ga shi da kula shi da ke ba san da abin da yake ba, wannan shi ne shara ba.
Ai wannan kaga shara ce ga yan bid'a, ga duk wanda yake tafiya akan bid'a. Shi yanzu wannan shehi kaga yanzu Malam Jafar Mahmud Adam da su Malam Albani, Malam Jafar yau kusan shekaransa 18 da mutuwa, kuma karantse da Allah ba ran da wuni zai fito, rana ya fito ya fadi ba a ji sautin Malam Jafar ba, babu wannan ranar. Yana mace amma kamar yana rayi. Shi kuma wannan shehin a wajen su fa ya kai matsayin Allah, abun bauta ne shi, amma Allah gaskiya ya tara shi a daki, saboda Allah ƙarya ne shi dama. Yana nan a zauna a daki, baya iya motsawa, sallah baya iya fitowa, komai baya iya yi, komai baya iya yi. A hakan fa wani na jiran ya mutu, kuma ya je kabarinsa yana bauta masa, bayan gashi nan ciwo da cuta ta kakkarye ta karere yashi, ya kansa ta buka mu kanshi komai. A hakan wani yana roƙon sa, hakan wani yana roƙon shi, shi kanshi bai iya tsinana ma kanshi komai ba. Ai inda gasken gaskiya shi Allah ne, yana iya bada wani abu ya kai a bauta masa, bai kamata ya bar kanshi da wannan cutan ba. Bai kamata, kana raye amma kamar a mace ba a jin ɗuriyanka. Su kansu ɗan bid'a, yaushe ne zaka ji wani ɗan bid'a ya sa karatun shi yana ji? Ta ina zaka ji? Mafiya yawansu wallahi karatun malaman suna suke saurara, mafiya yawansu. So ina ƴan hayaniyan wai su ma sun ɗauko wai sun yi live, wai sai suka ɗauko wai mutum dubu kaza ne suke kallon live ɗinsu. Abinda ba su gane ba shine wallahi al'azim, a cikin wannan mutum dubu kazan da suka faɗi, wallahi billahi kashi 80 cikin 100 Ahlus Sunna ne 'yan leƙen asiri. Allah wallahi kashi 80 cikin 100 wallahi Ahlus Sunna ne 'yan leƙen asiri. Ahlus Sunna ne kawai wanda suka je kawai su ji hayaniya da shirmen da za a yi. Mafiya yawansu. Kuma da yake ba su da nutsuwa, ba su da nutsuwa. Malam Ahmad Tijjani gurin tun ya yi darasi.
ka kalli dubbannin mutanen da suka je wajen darasin nan, amma ku su dai ba a ce a saurara ba, amma su wajen su ina rantse muku da Allah inda suka yi darasi masallacin Bajoga wallahi bai wuce rabin masallacin nan ba. Ai duk wanda ya san masallacin Bajoga ya sani nan Tudun Salman, amma aka ce dan manzon Allah ai shiru sit dan manzon Allah ai shiru ba labari, saboda manzon Allah ma su kansu sun san ƙarya suke ba girmama shi suke yi ba, bayan ma shirka ne abinda za ta shine dan Allah ai shiru. To amma sun yi shirkan da sunan suna san manzon Allah, ai sun nuna musu cewa kai ƙarya fa ake yi dan man aka shi wannan dan hayadin ya gama aka ce to ga wannan tunda shi ana ganin girman sa shi ma ya karba ci ashiru ina, saboda ba nutsuwa. To mutumin da ya saba da dukan kiljiya wajen maulidi ya laye ka zo masallaci ka ce ashiru, ai da mu addinin ya ginne akan ihu da hayaniya, to ya laye ka ce ashiru, amma ka kalli sunna da yake alu sunna a nitsa cike iyakacin an yi maganar da ya burge mutane ai kabbara sit ya ashiru khalas an gama. Allah ya kyauta, Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya da bata ya ba mu ikon bijire musu, Allah ya daura mu akan hanya madaidaiciya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.